Zaben wanda ake ganin zai kasance mai daukan hankali a kasashen duniya, kasancewa ƴan takarar biyu suna da ilimin sanin makaman mulki, duk da kasancewa guda ɗan kasuwa ne, a yayin da kuma gudan masanin ayyukan gwamnati ne. A tattaunawa da wani tsohon mazaunin kasar Amurka wanda yayi zamani da shugabannin kasar Amurka har guda shida, ya yi sharha kan zaben na kasar Amurka.
Ni dai sunana Tijjani Adamu, ni ne kuma a yanzu sarkin kasuwan Bauchi. Na samu dama na zauna America, dan lokacin da naje America ma lokacin shugaba Carter shi yake yi mulki lokacin. Na ga na Ronald Reagan, na ga George Bush Senior, na ga na Clinton, na ga na George Bush Junior, sannan har muka zo kan Obama. Na Obama ma har muka taimaka a campaign din da muka rika gabatar da shi a masallaci lokacin da muke zaune da kuma makwabtocinmu haka.
Yaya kaga irin yanda ake gudanar da campaign namu na nan Najeriya da yanda ku kuke gudanarwa a can America da?
To, babban abin da nake ganin bambancin shi ne cewa tsakanin zaɓe yadda ake gudanar da zaɓe a America da kuma Najeriya, wato akwai abu guda ɗaya da na lura da mu a nan Najeriya ba mu da shi. Wato shi ne Bature kan ce political maturity, ma'ana rashin balaga a harkokin siyasa. In ka balaga a siyasa, ka san cewa za ka tsaya a kan ra'ayinka da abin da ka sani zai maka amfani, ko ma iyalinka ko ma al'ummanka. To, za ka tsaya ne a kai haƙiƙa, kuma koda misali kana da kaga ɗan takara wanda ba ku jam'iyya ɗaya, amma ra'ayoyinsa ya dace da kai abin da kake so, da abin da kake nufi, da ka sani cewa zai taimaka maka ko ma iyalinka ko ma al'ummanka ko ma dai harkokin rayuwanka, to za ka iya zuwa ka zaɓe shi ba tare da ka bar jam'iyyanka ba, kuma lami lafiya ku zauna haka.
Kana ma da ƴaƴanka suna zaune a can America, su ma za su je su yi wannan zaɓe ne?
Insha Allah, ina fata. Don dama an kai shekaran zaɓe, to wannan da kamata kai, kuma ina fatan insha Allah, yadda na sani yadda muka musu training musamman ma uwarsu, na sani sare hakika za ta ba su dama, ko da sun manta ma za ta tunata su je su jefa ƙuri'ansu.
To, wannan zaɓe duka da jajayen fata ne, to ya kaga abin zai karkata ne?
A yadda muka ake gani, shi wannan Donald Trump mutum ne da bai taɓa aiki a gwamnati ba, shi business ya sani, sannan kuma shi Joe Biden yana da ƙwarewa, experience na aikin gwamnati, ya fi shekara 40 yana aikin.
Wani masharanci Dr. Abdullahi Yalwa, malami a kwalejin fasaha da ke rike da Bauchi, ya ce zaben yana da muhimmanci a fadin duniya, inda ya ce mai yiwuwa batun yin kutse ga sha'anin zaben ya sake kunno kai, amma ba a san maciito ba sai miya ya kare.
To, lallai al'amari na zaben shugaban ƙasan Amurka al'amari ne da duniya take da interest a ciki, saboda abinda duk ya shafi ƙasar Amurka yanzu kusan zai taba ƙasashe na duniya. Kamar yadda ka sani, ko mai sauraro ya sani, tattalin arzikin duniya ana auna shi ne da makudin Amurka a yau, wato batu na dala. Sannan idan muka duba fagen siyasa, tsaro da sauran al'amura, America ta zama kanwa uwan gami.
Wani batu shine na batun yin kutse akaita maganganu zaben da ya gudana, ake zargin cewa kasar Russia ta yi kutse. Shin kana jin wannan karo ma mai yiwuwa wannan batu ya taso?
Ba abin mamaki bane, sai dai da wahala a ce ita kasar Russia a wannan karo za ta zama wato akan gaba cikin wannan lamari. Amma dai abin da ya faru a zaben da ya gabata ya zama darasi ga su jam'iyyar Democrat, don haka ina ga suna ankare sosai fiye da a baya yanda aka sammace su. Don haka dai komai na iya faruwa a wannan zabe, ba a san maciito ba, in ji Hausawa, sai miya ya kare.
Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.